بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau kwanan wata 1 ga watan Sha'ban shekara ta 1440 Hijriya, wanda shine ya dace da 7 ga watan 4 shekara ta 2019 a lissafin Turawa miladiya. Muna darasi na 36 a cikin wannan littafi mai albarka na Muktasaru Zadul Ma'ad. Idan yan uwa za su iya tunawa, a satin da ya gabata mun kammala bayani ne akan shiriyar Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da tafiyarsa, addu'a da yake yi idan yayi tafiya, ibadar da yake in yayi tafiya, da kuma maganar takaita sallah idan yayi tafiya, da kuma sallan nafila akan wato abun hawa. Mun tattauna akan cewa shari'ar musulunci ta shar'anta mana idan mun yi tafiya mu takaice sallah, ba dan komai ba saboda mashakka ta tafiya, wato wahala da ke tattare da tafiya. Idan mutum ya yi tafiya zai yi ta yin kasaru har zuwa lokacin da zai dawo. Akwai maganganu da aka takaice wasu kwanaki, akwai sabanin malamai, akwai wasu suna ganin takaituwa akan wannan kwanaki guda uku, wasu kuma suna ganin duk lokacin da mutum yake kan tafiya to zai ci gaba da yin kasaru. To she aka ce shin kasarun nan dole ce ko kuma dai sunna ne? In mutum ya yi tafiya dole sai ya takaice sallah? Na'am. Wasu malamai sun tafi akan in dai zai sallah shi kadai to kasaru azima ce, in an ce azima abin da yake dole sai an yi. Wasu kuma suka ce rukhsa ce, in an ce rukhsa abin da yake an sauƙaƙa wa mutum, duk abin da yake rahusa ne kaga ba dole ka ɗauka ba. Kuma an samu aiki da maganganun wasu sahabbai da ya nuna sun yi tafiyan kuma sun cika sallah. Shin kai ma za ka yi tafiya ka cika sallah ko ba za ka cika ba? Za mu buga misali guda ɗaya da Sayyidina Usman ibn Affan. Labari ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je Makka. Hadisi ya zo sahihi riwayar Imam al-Bukhari, Allah ya masa rahama. Anas yake cewa kharajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-madinati ila makkah, mun fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga madina muka je makkah. A iya tafiyar da muka yi kana yusalli raka'ataini raka'ataini, raka'a biyu raka'a biyu ke ta yi, hatta raja'na ila al-madina, har muka dawo daga madina. Hadisin Bukhari da Muslim. Duka ayyuka na annabi sun tabbatar idan yayi tafiya raka'a biyu yake. To amma an samu wata riwaya, Sayyidina Usman a matsayinsa na halifa wata rana ya je Makka aikin hajji, sai ya cika sallah mai kun yi raka'a biyu kamar yadda annabi ya yi, shi kuma sai ya raka'a hudu. Har ma labari ya kai wa Abdullahi bin Mas'ud cewa ai Sayyidina Usman ya je Mina ya yi raka'a hudu, sai Abdullahi ibn Mas'ud ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yayi raka'a hudu ya cika sallah. Kaga wannan istirja'i da yayi cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana nuna cewa ashe babban abu ne mutum ya saba da kasarun nan. Kawai sai kawo hadisi yace ni na yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Amina raka'a biyu muka yi, na yi sallah tare da Sayyidina Abubakar raka'a biyu muke yi, na yi sallah tare da Sayyidina Umar ibn al-Khattab raka'a biyu yake. Ya ce wallahi, falaita hazzi min arba'i raka'atin raka'atani mutaqabbalatani. Yace wallahi da nayi raka'a hudun nan a ce wai na samu a rabona na samu raka'a hudu, wallahi gwanda nayi raka'a biyu da na tabbatar Allah zai karba. Saboda kashi Abdullahi dan Mas'udi yana ganin ba daidai bane ayi raka'a hudu yayin da mutum yake kan tafiya. Kun ga idan har a ce kasarun nan zabi aka ba mutum ko yayi ko kar yayi, ina so ku fahimce ni, kasarun din nan ka san akwai masu cewa in kaga dama kai in kaga dama kar kai, to in dai har kasaru kana da daman kai ko kar kai, me yasa Abdullahi bin Mas'ud da Sayyidina Usman yayi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Yaya zai yi istirja'i akan abin da yake ja'izul mukhayyar ne an ba mutum zabi? So gaskiya shi dai yayi ne wannan istirja'i duk da Sayyidina Usman ne yayi, sai ya tuno da mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam da wamar da manzon Allah yayi akan wannan aikin. Annabi ya dawoma kullun raka'a biyu yake yi da khalifofinsa suka biyo bayan sa. Yanzu muka faɗa ya Sayyidina Usman zai yi raka'a hudu? Ya zo a cikin Sahih Bukhari, Abdullahi ibn Umar yace na kasance tare da manzon Allah fi safari la yazidu ala rak'atayn, ni dai ina tare da manzon Allah indai yayi tafiya baya karawa raka'a biyu din nan. To ku gane a cikin maganganu na malaman fiqhu akwai cewa yayin da mutum yana yin kasaru amma ya bi sallar jam'i a masallaci, to nan zai cika sallah tunda shi limamin gari cika. An mutum shi dai zai sallah to ya raka'a su guda biyu. Da yawa cikin malamai suna ganin wannan raka'a biyu ita ce sunna. Haka Abubakar yayi inji Abdullahi dan Umar, haka Umar yayi inji Abdullahi dan Umar, haka Usman ma yayi shi ma yayi tafiye-tafiye. Amma kuma an samu aikin haji kuma gashi wato wannan a ƙarshen halifancinsa, amma wancan raka'a biyu da Abdullahi dan Umar ya faɗa a farkon halifancinsa ne, akhiru khilafatihi kenan. To yanzu malamai suka ta magana me dalilin da yasa Sayyidina Usman ya cika sallah, me yasa ya raka'a hudu? Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad din yayi bayani ya kawo hujjoji da dalilai kuma duka ya ta mai da martani akai, da haka sai ku saurara ku ji, musamman ga waɗanda suke da ra'ayin za su cika sallah in sun yi tafiya. Na ɗaya aka ce dalilin da yasa Sayyidina Usman ya cika sallah, wai ai lokacin da aka zo aikin hajji akwai larabawa baki waɗanda ba su san ma musuluncin sosai ba, babu cikakken ilimi, to yana ji tsoron in ya ji yayi raka'a biyu, to tunda baki ne sun zo aikin hajji kar su je su ɗauka cewa mai sallolin farillar ma raka'a biyu ce. Don haka sai ya mai sai ya cika sallar. Amma wannan tawili ne, malaman waɗancan wanda ba su yarda da wannan ra'ayin ba sai suka ce ah to shi lokacin annabi babu baƙin ne? Lokacin manzon Allah ai shi ma akwai baƙin, yaya aka yi shi annabi bai cika sallar ba? To kaga wannan ba za a ce wai ai lokacin annabi ne ma ya fi ma a ce ma akwai baƙi ma. Amma yanzu har annabi ya tafi ya yi wafati, Usman Abubakar ya hau halifanci, Sayyidina Umar ya hau, Sayyidina Usman ya hau, har yanzu a ce akwai baƙin da ba su gane adadin rakoyin sallah ba? Suka ce wannan ra'ayin yana da rauni. Ra'ayi na biyu suka ce a'a, ai shi Sayyidina Usman imaman ne linnas, imam jagora ne, shugaba ne shi, ko shugaba duk inda ya sauka to daidai yake da gidansa ne, shugaba duk inda ya sauka a inda yake sarauta yake mulki, to kamar me? Kamar gidansa ne. Faka annahu watanuhu, to tunda mutum gidansa ne kuwa raka'a nawa zai yi? Hudu. Wannan shine dalilin da yasa Sayyidina Usman yayi ainihin raka'a hudu lokacin da yaje aikin hajji. Sai aka ce a ina, sauran malaman suka ce a ina, wannan ma tawili ne, mutane nawa, shugabanni nawa suke a duniya suke za suke raka'a biyu, kuma shugaban shugabanni kan waye ne? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi me yasa wannan hukuncin ba a dora shi akan sa ba? Me yasa annabi da ya zo a minadin ya raka'a biyu? wannan ba za a yi da wannan ra'ayin ba. Ra'ayi na uku suka ce a lokacin fa ayi wa sayyidina Usman uzuri, minan nan an gina ta ta ma zama gari, kamar yadda yanzu idan ka je za ka ga nan yawanci gidaje ma opposite kan musamman wajen jifan nan, za ka ga kana jifa ga gida wajen mutane benaye a gefen ga dama da hagu. Aka ce a lokacin ai minan ta yadu al'umma sun shigo an yi gine-gine da sauransu, so ba irin kamar zamanin annabi bane, an yadda manzon Allah ya raka abi, amma lokacin Usman ta zama gari, ta zama kamar Makka ne. Dan haka shi yasa sayyidina Usman yayi mai wato ya cika raka'arsa guda biyu ta zama raka'a hudu. Wai shi yasa ma dama an samu hadisi aka ce manzon Allah ala nabni laka biminan baitan yuzilluka min al-har, ya manzon Allah ba za mu gina maka gida amina ba da zai tsare ka daga zafin rana, sai ce a'a ba za a yi min ba, aimi na matsuguni ne na waɗanda suka gabata. So shi sayyidina Usman anan tawilin da yayi kasaru za a yi shi ne lokacin ana cikin tafiya, dan haka shi yanzu ya zo har Mina ma guri mai gidaje, har wurin da an yi tunanin ma ko a yi wa annabi gida, kawai sai ya cika raka'arsa guda biyu. Wannan kun san da me aka yi masa randi? Aka ce a yo ai a tarihi ya zo manzon Allah ya zauna a tsakanin Makka da Mina kwana goma yayi yana kasar. To ina wanda suka ce sai dai ka tsaya a kwana uku kawai, kaga wannan yana nuna in har annabi yayi kwana goma yana yin kasar, yana nuna cewa ashe magana tsayar da mutum a ce ya tsaya a kwana uku yayi kasar kawai, sauran kwanaki in zai shiga na hudu na kaba zai cika sallah, akwai gyara a ciki. Duk da ra'ayi ne daga cikin ra'ayin wasu malaman fiqh, amma annabi yayi kwana goma yana kasar. Ra'ayi na uku na hudu suka ce yayi zama sayyidina Usman yayi kwana uku, kuma an samu hadisi manzo Allah ya ce yuqimul muhajiru ba'da qada'i nusukihi thalathan, muhajiri idan yazo ya gama aikin sa zai zauna kwana uku, hadisin Bukhari. To sai annabi yace muqimu yuqimul muhajir wal muqimu ghairu musafirin, kaga mazauni ba matafi bane, kasar kuma an ce matafi ne, tunda a wannan hadisin annabi ya ce yuqimu aka kira shi da sunan mai zama. To gaskiya ba da laifi dan yayi raka'a hudu. Shi ma wannan tawili wato an yi masa raddi, aka ce yo ai zaman da yayi yana cikin tafiya ne ai. Na'am ya zauna yana cikin tafiya, kai ne ka je China zaka sai kaya, zaka yi sati ɗaya, zaka yi sati biyu, duk wannan zaman da kai kana zurbtin sayayya ne, kana kan hanya zaka sai ka koma, ko ka zo ka miƙe kafa ne kawai. To sunanka muqim ne, mazauni ne, amma musafir, to matukar kana ɗauke da sunan matafi ne kai, to lalle akwai kasar a kanka. Tawili na biyar suka ce shi sayyidina Usman yayi niyyar zama ne, niyya ta zama ya shiga da ita Mina, azama alal iqamati wal istitani, yayi niyyar izauna bi Minan, kuma ya so an yattakhidha Mina daru khilafatihi, ya riki Mina a matsayin kaman wuri ne na halifancinsa, wannan niyyar ce da shi yasa ma ya cika sallar. Amma daga baya sai shi kai wanda zai koma Madina. Malamai akwai tawili, Allah sa albarka. Aka ce kai ai wannan tawilin, sauran malamai suka ce kai wannan tawilin yayi nisanta kwarai da gaske. Yo kun manta ku da za ku faɗi wannan maganan sayyidina Usman yana cikin almuhajirin al-awwalin, yana cikin waɗanda suka yi hijira na farko, cikin manyan muhajirina, kuma kun manta annabi ya hana wanda ya hijira ya dawo garin hijirarsa. Ai kuskure ne, ai ba daidai bane mutum ya yi hijira ya bar gari kuma ya dada dawowa ya kafa daularsa ko ya zauna a garin, annabi ya riga ya hana, kuma sayyidina Usman ya riga ya sani, ya za a yi a ce wai Usman ya yi niyyar ya dawo ya ci gaba da zama ne a Mina? Wannan maganar akwai gyara a ciki, inda manzo Allah ko ya hani ba za mu ce sayyidina Usman ya azamtu a kan sai ya yi abin da annabi ya hana ba. Suka da kawo wani tawilin na shida, wai ai ya ma yi iyali ne a Mina, wai dole dai sai abin nan ya yi iyali ne a Mina.
kuma matafi suka ce matafi idan yayi tafiya ya zauna a wuni har yayi aure a wurin ko kuma matafi ne amma yana da mata a garin da yake tafiya din yanzu kaman kai dan kasuwa ne kana zuwa a bani sunan shi China ko kana zuwa Lagos ko kana zuwa Dubai kana harkar kasuwanci amma kai dan nan ne amma da mataka a can da mataka a can to zaka ci ka sallah wasu sun faɗi aka suka ce zaka ci ka sallah saboda kana da mata suka ruwaito wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Ikrima dan Ibrahim Al-Azzi daga Ibn Abi Zawab daga baban shi yace manzon sayyidina Usman yayi wa mutanen mai naraka a hudu yace ayyuhan nas ya ku mutane ya musu hudu ba lamma qadimtu ta'ahaltu biha yayin da kuka ga nayi raka'a hudu nan da nazo nayi iyali ne aure nayi kuma ni naji annabi yana cewa idza ta'ahala ar-rajulu bi baldatin idan har mutun yayi iyali a wani gari fa innahu yusalli biha salata muqimin to zai yi sallah a wannan garin sallar mai zaman gida Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin a cikin Musnad dinsa da Abdullahi ibn Zubair al-Humaidi a cikin Musnad dinsa amma kash hadisin da'ifi ne hadisi ne munqati hadisi ne mai rauni wannan shine zaka ji wasu suna cewa ai du mutumin da yake da mata a gari to zai cika sallah da wannan hadisin din ne wai sayyidina Usman ne zai ga mutane haka to hadisin ba shi da kyau hadisi ne mai rauni kwarai 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 da gaske kamar yadda malamai suka yi bayani Allah musu rahama Nana Aisha ma ta cika sallah amma wai an yi mata uzuri cewar tunda ita ummul mu'minin ne duk garin da ta sauka ai gida ne ummul mu'minin ce ita aka ce ai duk inda ta sauka ai gida ne ai wannan ma itizar dha'ifi to shi ko manzo Allah wane ne ba abul mu'minin bane ba in ita ummul mu'minin ne to ya manzo Allah fa abul mu'minin ne aidan yaya annabi shi yayi kasaru ita kuma za ta ci ka sallah umumatu zaujatihi far'un an ubuwatihi ne li ummatihi yanzu matar annabi ta samu matsayin a ce da ita ummul mu'minina ne haka kurin ba sai da manzo Allah ya zama abul mu'minina ba ita kuma ta zama ummul mu'minina to yaya abul mu'minina yayi kasaru sai a zo a ce wai ummul mu'minina dan ita ummul mu'minina ce tai kasaru wannan a nemo wani hujja ba wannan ba ina fata ana fahimta arwato daga Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa ibn Zubair yana cewa lalle ummul mu'minin tayi tafiya tana yin raka'a hudu na Aisha sai yake ce da ita law sallaita raka'atayn ina ma da raka'a biyu kike yake ummul mu'minin ina ma da raka'a biyu kike sai ta ce ya kai dan yar uwata ai babu tsananin tafiya a tattare da ni ni babu wani kuncin tafiya a tattare da ni kenan ku fahimci wani abu anan Nana Aisha wani hadisi Imam al-Baihaqi ne ya kawo shi a cikin Sunan al-Kubra Nana Aisha kenan tana da ra'ayin kai kasaru in akwai wahalar tafiya a tattare da kai yayin da mutum ya ji da karfinsa da lafiyarsa to kenan me bai zai yi kasaru ba zai cika sallah ne ga Imam Shafi'i shi ma Imam Shafi'i rahimahullah yace ku masu cewa dole a yi kasaru da a ce sallar matafi a dolen dole farillarsa raka'a biyu ne to me yasa sayyidina Usman ya raka'a hudu wato wannan yana daga cikin matsala da ake ba wa malaman da suka tafi akan lalle kasaru azima ce irin Sheikh Albani Allah ya masa rahama in ji Shafi'i kenan Imam Shafi'i ma ka goya yana daga cikin masu ra'ayin ba dole ne a yi kasaru ba yace in da dole ne me yasa sayyidina Usman ya raka'a hudu
me yasa nana Aisha tayi raka'a hudu? Cika wannan da suka yi ya nuna ba dole bane. Yace kuma aina na Aisha ma ta ce kullu zalika qad fa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atamma wa qasara. Duka guda biyun annabi ya cika sallah ya kuma yi kasaru, inji Shafi'i. Sai aka ruwaito daga Ibrahim bin Muhammad, daga Talha ibn Amr, daga Ata ibn Abi Rabah, daga Aisha, tace manzo Allah ya yi kasaru ya cika sallah. A riwayar Imam Shafi'i a cikin littafinsa Al-Umm da Imam Dar-Qutni da Imam Al-Bayhaqi, amma akwai wani Talha ibn Amr ibn Usman Al-Hadrami matruk ne wannan hadisin na cewa nana Aisha ta ce duka annabi yayi guda biyu. Akwai rawi matruk, wasammi bil matruki fardan tusibi rawi lahu muttahamun bil kadhibi. Al-matruk shine mai riwayar da ake tuhuman sa da ƙarya. Akwai wani wanda yake a cikin hadisin ana tuhuman sa yana ƙarya. To kaga magana kafa hujja da wannan bata taso ba. Duka waɗannan maganganu na kawo muku su ne ba don wani abu ba, don nuna muku cewa akwai saɓanin malamai mai ƙarfi dangane da yin ƙasaru, wajibcin yin ƙasaru idan mutum ya tafiya. To menene magana da za a ɗauka? Ƙasaru dai wato umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wato karantar wasu kuma da aikinsa. Ya yi tafiya ya yi ƙasaru kuma ya ce a yi ƙasaru, kuma ya nuna duk wanda kuma ya zo ya bi sallah ta masu cikawa to zai cika sallah. Abinda ya fi mutum ya ƙasaru, abinda ya fi dacewa kai tsaye ka ce kayi aiki na annabi to shine kai ƙasaru. Idan kuma mutum ya ga zai cika sallah din ya bi wancan ra'ayin to yana ɗan masa kaɗa-kaɗan, duk da an yi ta taɓurza wancan ya faɗa wannan ma ya faɗa. Mun karanta a baya da ku cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana taƙaituwa a kan raka'a biyu, baya yin nafilfili sai wasu ƴan nafilfili da muka faɗa, wannan ba sai mun maimaita ba. Sannan ya tabbata idan yana tafiya yana yin sallar nafila a kan dabbarsa kamar yadda Imam Muslim ya rawaito. Akwai maganar da ake cewa ya yi sallar farilla ma a kan dabba. Wannan maganar cewa ya yi sallar farilla li ajalil matari wa tini, Ibn al-Qayyim ya ce in sahha al-khabaru bidhalik, wai annabi ya taɓa yin sallar farilla akan dabba. Kula a tafiya ya halatta in mutum matafiyi ne ya yi sallar nafila akan abun hawansa, amma sallar farilla fa lalle sai ya sauka ƙasa. Allahumma illa yin akan jirgi yake yi, malamai mutaakhirin na ƙarshe-ƙarshe tunda yanzu aka samu jirgi daga baya sun ba da fatawa da mutum ya bar lokacin sallah ya wuce masa ko yana sama din zai iya sallah akan a cikin jirgi. To wannan magana ta cewa annabi ya yi sallah akan abun hawansa lokacin akwai ruwa da tabo yana tafiya, Imam Ahmad ya rawaito da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i Allah musu rahama da Imam da sauran malamai. To amma da yawa daga cikin malamai sun ce hadisi yana rauni saboda a riwaya akwai Amr bin Usman ibn Ya'la ibn Murra mastur ne, akwai kuma Abu Usman ibn Ya'la shi kuma majhul ne, da haka wannan riwayar ta cewa a iya yin sallar farilla akan abun hawa ana tafiya wato riwayar tana da rauni kwarai da gaske. To sai maganar hada jam'i kafin mu kawo kan abin da zamu hada jam'i, shi ma mun dan fara tattauna wa akai misali wannan ba matsala yayin da mutum yana tafiya daga nan zuwa Lagos ya hada azhar da al'asr, saboda mun karanta da ku a cikin nan gurin riwaya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana idza ajalahu sayru akhra al-maghrib hatta yajma'a bainahuma wa bain al-isha. Manzo Allah idan tafiya ta kama shi da gaggawa yakan hada magariba da isha yayin jam'i. Ina magana ne yanzu ba akan kasarun kade ba, ina magana akan ka hada azhar da al'asr a tafiya. Shin yaushe zaka yi? Yaushe zaka yi? Kana cikin tafiya ne ko sai ka sauka a gari? Na'am, idan kana kan tafiya wannan babu mushkila, رواية تازو من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت الأصر يكن يي جنكرن أزهر سي يكيتا لوكتن الأصر إن يأي تفيا كافر لانا تي زوالي كافر لوكتن أزهر إن زي تفيا سي كاما هي سي تفي سي جنكرتا أزهر إن بزي تبسي لوكتن الأصر كاقي يأي جمعي كينا سنة سي سوكادة كان أبن حواسي جمعي حد سكانوس wannan ya tabbata malamai da yawa sun ruwaito haka kamar yadda ya faru a yakin Tabuka ya hada tsakanin salloli guda biyu a tafiya duka hadisan da aka kawo suna magana ne akan idan mutun yana kan tafiya kamar yadda da yawa cikin malamai suka kawo to ina magana idan mutum ya tafi gari ya sauka ya ajiye jakarsa ya shiga gari zai sati 1 sati 2 mun tabbatar a baya cewa zai ta kasar ko to hada sallah fa zai hada sallah ko ba zai hada sallah ba abinda nake nufi da hada sallah duk lokacin da yazo azhar sai ya jinkirta ya ki yin azhar sai ya bari sai la'asar ko kuma ya jawo yayi azhar lokacin a lokacin ta la'asar kuma yayi ta a lokacin azhar ya hade haka magariba da ishayi yanzu ya je sarin kaya ne ko ya je wani harka ko ya je gaisuwa ko ya je asibiti shin kullun tunda yanzu kaga ba akan jirgi yake ba ba akan mota yake ba ya riga ya zauna a gari amma dai me zamu ce da shi matafiyi shin zai yi ta yin kowace sallah ne akan lokacin ta koko zai ta hado salloli guda biyu yana jonawa yana jonawa shine abin da muke magana abinda aka ruwaito sahabbai suka ce annabi yana yi in yana cikin tafiya yana hada sallah da sallah kamar yadda ibnu shaymiya yayi bayani da aka kawo hadisin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza lam yartahil hatta tazigha shamsu sallat dhuhra wal asr jami'an fa idza lam tazigh akharaha hatta yajma'a bainahuma fi waqti al asr wannan hadisin da muke magana na annabi yana hada sallah sai ibnu shaymiya ya ce wannan yana nuni akan halaccin jam'u taqdim kamar yadda yayi a arafa yayi jam'u taqdim me jam'u taqdim kula akwai jam'u taqdim akwai jam'u ta'khir jam'u taqdim shine wato lokacin azhar sai ka fara yin sallar a lokacin azhar la'asar ka jawo ta yanzu kaga a arafa idan an je jam'u taqdim ake saboda me ake yi aka ce li maslahatil wuquf saboda maslahar tsayuwar arfa za a yi ta addu'a ba a so ana cikin addu'an nan a sake tsayawa a ce an zo sallar la'asar kuma ayi alwala a jeban daki ayi waye da sauransu ya halatta a jawo la'asar ayi ta a lokacin azhar a arfa li yattasil waqtu ad-du'a wala yaqta'uhu بالنزول لصلاة العصر كان wannan jam'u taqdim an same shi a arafa ko ba ka bane ba saboda ba a san me mashakka me yasa aka hada in ba ku gane wannan jawabin na ba to ko na tafi ba lalle bane ku fahimce ni idan an tambaye ka meye illar da ta sa aka jawo la'asar aka hada ta da azhar aka yi ta a wannan lokacin azhar a arfa saboda mashakka ko kar a shiga kunci ko idan mutum ya ce sai ya zo ya sake yin la'asar abin akwai kunci ga taron alhazai ga waye ga yanayi na tafiya da waye sauransu ibnu taymiya ya ce to shikenan فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أو لا دو وند يأي تفيا سيدو بايا غني إذن أشكين تفيا ننتاس أكوي غجيا أكوي وحالا أكوي زرغا زرغر كاسوا يا شكتن يا ساروكا يا حدوشن يا حد كذا كذا كمشي مسافريني أكوي مشقة تو تند أكا حالتا a arfa saboda gudun kar a fada mashakka kunci ayi jam'i tsakanin sallah da sallah a hade su lokaci guda to kai ma yanzu in a cikin tafiyar ka akwai wannan mashakka din ya halatta kai wannan jam'i sani ko kuna fahimta na kenan ana yin jam'i ne a cikin tafiya in mutun yayi tafiya ya je gare in ya lura akwai mashaka akwai wahala amma kwance yake a hotel yana hutawa yana cin abinci yana abin me ne hada sallah bacci fa zaka yi tai a karamar kallah me ne hada sallah amma ta kila wannan zurga zurga in ya tafi kasuwa baya dawowa ma sai magariba kullun in ya fita zurutu ya auno wancan kayan ya sayo wannan ya je gurin awo yayi kaza kaga wannan akwai me mashaqqa ta zurga zurga a ra'ayi na Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa a iyayen jam'i a wannan yanayi koda ku ba mutun yana cikin tsakiyar tafiyar bane kun fahimci wannan da kyau jayyid da yawa daga cikin mutane suna da ra'ayin haɗe sallolin nan idan sun yi tafiya Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim yake cewa kama yaf'alu kasirun minan nas yace ya kamata su suna kan lalle annabi ya haɗa sallan nan ne idan yana kan me yana kan tafiya sai dai wanda aka ruwaito na arfa shi kuma Ibn Taymiyyah ya faɗaɗa zance cewa in akwai mashakka dogon tafiya wal jam'u fi tuli safari wa qasarihi a duba tsawon tafiyar in tafiyar mai tsawo ce akwai wahala a iya hada wannan sallah din da ƙarshe suka ce wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin mazhabu as-salafu salih magabata na ƙwarai duk da cewa shi Imam Malik yace maganan ma hade sallah ai jam'in nan ya shafi mutanen Makka ne kawai ya shafi mutanen Makka ne kawai da ƙarshe annabi bai iyakance wa al'umma safana nawa za su rinka yi suna yin kasar ba wa lam yahud sallasan li ummati masafatan mahdudatan lil qasr wal fitr bal yayi itlaqi in dai mutum matafi ne kawai zai yi kasar wannan shine zance da yawa wadda malamai suke ta fada akwai riwayoyi da aka ce wa annabi ya ce duk wanda ya kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku yana tafiya in dai ya kasar a wannan kwanakin to shikenan sauran kwanaki zai ci ka sallah duk waɗannan hadisan ba su inganta ba kwata-kwata in dai kaji an ce annabi ne ya ce in kai iya kwana uku karka cika sallah to Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yake ce hadisan ba su inganta ba albattata kenan akwai nau'i na sauƙaƙawa Allah ya gane da mu karatunmu na yau insha Allah ta'ala shine shi kuma za mu yi magana ne akan faslun fi hadisi sallallahu alaihi wasallam fi qira'atil qur'an اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا آمين. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار آمين. الله كسن يا متكم أسكرن تعالى القرآن كجي أبن دي شرير من ذا الله تي أكن كراتم قرآن كان له حزب لا يخل به وكانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا ويقطع قراءته آية آية ويمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم وكان يستعيذ في أول القراءة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربما قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره وعمر بن مسعود فقرأ وهو يسمع وخشعرفت عيناه وأن رواية الإمام البخاري يرجع عشان فضائل القرآن ما لا ابن القيم يكيد شوى من ذا الله ينادى ورد انسى ينادى هزبي لا يخل به استغفر الله annabi yana da wani wuridin sa na qur'ani da yake yi kullum baya fashi sai yayi shi ya Allah ka yafe mana wannan annabi ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullum yana da tsarin sa wani adadi na karatun qur'ani da yake yi baya barin sa shine la ya khillu bihi wannan wani sako ne a dunkule da ake isar mun ake isar maka koyaya koyaya ya kai musulmi koyaya a irin wannan rayuwa da take da wahalar sha'ani yau jin dadi gobe bakin ciki da bashin rai ya kamata ka yi wa kanka wani wuridi na musamman izu ɗaya ne izu biyu ne sura biyu ne sura ɗaya ne wallahi ko daga alamtara ne zuwa nasi ka ware wannan alƙawari ne kullum zaka bude qur'anin ka karanta ko ka karanta da kanka za a saka cikin masu karatun qur'ani zakirin Allah kaseeran wa zakirat kuma za a saka cikin masu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai tona ya tabewa ta ya hasara ta ni da na zaman tuba ni da lokacin karanta qur'ani sai da ramadan lokacin watan lamarani ne kowa ya zama musulmin kware da qur'anin sa bini bini kowa yana rike da shi ana yawan karanta saboda me watan qur'ani nan ne ake karanta shi wani daga ramadan in ya rufe shi kenan zance ya kare ya tabe wata matukar wannan ce dabi'a ta ya tabe ruwan wanda bai da ma qur'ani a gidansa eh wallahi qur'ani izu 60 wallahi bai da shi a gidansa ya hada duk kayan jin dadi na gida kayan kallo kayan alatu kayan morewa rayuwa kayan zamani kayan kaza hatta ban ɗakin sa akwai wayar telefon ban ɗakin sa akwai satellite akwai TV dan kar ya zauna bai ga wani abu ba network ya kada ya wuce shi yana wanka ko CNN labarai kar ya wuce shi a ban ɗaki yana wanka wallahi yana da wannan yana gani amma zaka duba falon sa karafkata babu qur'ani izu 60 dan ba harkar sa bace ba in an ci sa a duba ɗakin yaransa watakila suna zuwa islamiyya a samu izu biyar izu goma amma wallahi a ɗakin sa da na matarsa bai da qur'ani kuma kai ka san da kai nake kai ka sani da kai nake baka da qur'ani amma kana da komai amin su ma yanzu na babun kunya bane malam akwai gidan dafa tsakanin radio da television kawai bango guda ake ware masa duka bangon gaba daya na'ura ce kawai kayan kallo ne da kayan sauti iya ganin ka bangon screen din TV ne rab keke in ka ga mutum sai ka ruga da gudu sai ka dauka da gaske ne mutum din zai yi kanka kato ga radio nan CD cassette wane ne da sauransu yana da remote control hal akan gadansa yana kwance yana gyangyadi ya kunna ya kashe ya kunna ya kashe amma bai iya saka qur'ani a gidansa ko yana da shi yana karantawa ba sannan kuma kada mu yaudar kanmu muna da abubuwa da yawa da muka ware na dole muna yi a rayuwa kullum sai mun yi me yasa ba za mu sa qur'ani a ciki ba to shi dai annabi dai kullum yana da hizbinsa da yake idan ka zo magana karatunsa tartili yake yi harfan harfa harafi harafi kuma yaqta'u qira'atuhu ayatan aya 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 yake yanke karatunsa alaihi salatu wassalam wa yamuddu inda hurufil madd annabi yana jan karatu a wajen harufa na madda yana me yana jan karatu gurin ja yana ja in an ce bismillahir rahman in yazo ar rahman yana ja man dinna ar rahim yana ja sannan in ka zo maganan farkon karatun sa baya fara karatun qur'ani sai yayi a'udhiya wa kana yasta'izu fi awwalil qira'a a'udhiya fa tana tafi karfi sama da bismillah ma a farkon karatu kaga nan ai kacewa akai yana a'udhiya an ce maka ma bismillah a'udhiya in dai zai karanta qur'ani kai ma haka in dai zai karanta qur'ani ana da buƙatar ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa rubbama wani lokacin yakan ce allahumma inni kaga akwai ƙarin allahumma allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya allah ina neman tsarin ka daga shaitan jefafi min hamzihi daga mutuwa in an ce hamz shaitan mautuhu nafkhihi girman kan shaitan Allah ka raba da shi nafsihi shi kuma waka wake waken shaitan nafsihi bisa Allah duka kiyan daga wannan sanaya da cikin dabiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya ji wani yana karanta qur'ani na'am yana so ya ji wani yana yi kamar yadda kai ma kana so ka ji qira'a mai dadi to dabiyar annabi ne yana so a rinka tsuma shi da Qur'ani alaihi salatu wassalam har ma an samu ya umarci Abdullahi bin Mas'ud wata rana yace ka je kai min karatu yi min karatu in saurare ka shi yace yayi ya dauko suratul nisa'i ya ta bugawa ayi ta karanta ayi ta karanta har sai da yazo suratul nisa'i yazo dai dan fadin Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida kulli umma ka tuna ranar da za a zo da a kiyama kowace al'umma za a zo mata da shahid nata shaida kai kuma za mu kawo ka kai ne shaidan gaba daya ya rasulullah sai annabi ya fashe da kuka sai ya ce hasbuka 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 ya isa haka ya isa haka ya isa fa idha aynahu tazrifani sai ga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda khushu'i da tsoron Allah hatta zarafat aina idanunsa kawai sai ta sheƙar da hawaye saboda yana sauraron qur'ani daga wannansa to shi yasa kai ma kamata a motarka akwai qur'ani a falanka akwai qur'ani a shagonka akwai qur'ani a wurin zamanka akwai qur'ani a wurin sana'arka akwai qur'ani idan sun saka kida kai ka sa qur'ani ina idan sun sa kida dan su shakata su more a tunaninsu kai kuma ita sa qur'ani a kasuwa ne ko a ina ne akwai wani baji bakin wata kasuwa yawanci zaka ga kida anan sauti kaga musulmi suna ta sa kada kada kaman iyamurai sai ka leka kaga shagon musulmi ne shi ko da yazo a wurin sana'arsa sai ya samu radio-sa mai kyau sai yake danna qur'ani duk wanda ya shigo kasuwan nan yana zuwa sai ji sauti yana tashi in an yi sa'a ana shi in ya gaji ya gaji sai ya dauko azuzuka na malamai series na wa'azi yake sawa series wani in yazo zai sai wani abu sai ga ya tsaya yana saurara wata rana sai dan dauke ma baya sa sai aka ce da Allah samu na wa'azin nan man da kake sawa kaga yayi da'awa so musulmi ana so ya rinka sauraron qur'ani daga wannan sa wa kana yaqra'u qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa mutawaddi'an wa muhdisan illa lil janaba illa al janaba wa kana yataghanna bihi wa yurajji'u sawtahu ahyanan wa haka ibn al mughaffal tarji'ahu dhakarahu al bukhari wa idha jama'ta hadha ila qawlihi zayyinul qur'ana bi aswatikum wa qawlihi ma adina Allahu li shay'in ka idhnihi li nabiyyin hasanis sawti yataghanna bil qur'an alimta anna hadha at-tarji' minhu ikhtiyaran la li hazzin naqah wa illa lam yahkihi ibn al-mughaffal ikhtiyaran li yata'assa bihi wa yaqulu kana yurajji'u fi qira'atihi والتغني على وجهين أحدهما ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف فهذا جائز وإن أعان طبيعته بفضل التزيين بفضل تزيين كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تهبيرا أي لحسنته لك تحسينا وهذا هو الذي كان السلف يفعلونه وعليه تحمل الأدلة كلها والثاني ما كان صناعة من الصناع كما يتعلم كو يتعلم أصوات الغنى الغناء بأصناف الألحان على أوزان مخترعة فهذه هي التي تركها السلف وأدلة الكراهة إنما تتناول هذا ما لن يكي شوى نبي أرمان ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا ينكر تاء القرآن كو ينا ذوني ko yana kishin gide ko yana da alwala ko bai da alwala sai dai ina cikin janaba ne wannan magana abin take nuna mana ya halatta mutum yana tsaye ya karanta qur'ani yayi karatun qur'ani na wurudin sa yana tsaye watakila larura ta kama yana tsaye ya halatta ya zaune kai ko a kwance mutum yake ya halatta ya karanta qur'ani ko yana da alwala ko bai da alwala zai iya karanta alqur'ani amma sai dai inda janaba wasu malamai sun ce in akwai janaba to wannan akwai ta cewa shi kuma rajihin zance ko da janaban da karantawa mutum zai karanta idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin mu bibiyi alqur'ani wanda yafi kowa baiwa a cikin al'umma shine mai yawan karatun qur'ani kuma shi yafi kowa samun lada saboda kowane harafi guda ɗaya yana da me lada goma. Masu bin diddigi da lissafin harfin alqur'ani suka ce duk wanda yayi karatun qur'ani ya sauki, sauka ɗaya yana da lada yafi miliyan uku. Warai kuwa sauka ɗaya za a baka lada yafi miliyan uku. Shafi ɗaya na alqur'ani yana ɗauke da, in ka karanta shafi ɗaya na alqur'ani, ya kusan lada 5,500 da wani abu. Ka irga bismillah kaɗai kowace harafi lada goma ne. Lada nawa? Na'am? 190. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kawai yanzu ina faɗa na gama da ku na samu ladan 190. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la aqulu alif lam mim harf, ba ina nufin alif lam mim harfi bane. Alifun harfun lada goma, lamun harfun lada goma, mimun harfun lada goma. To me yasa kuke ba wa mutane wasu azkaru kwanar su Qur'ani? Na'am. Me yasa kuke raba mutane da Qur'ani, kuke hada su da zikiri? Sai a ce zikiri. Na'am, zikiri, Allah ya ƙara zikiri matsayi, zikiri yana da kyau. Amma afdalul zikiri shine me? Qira'atul Qur'an. Duk uba uba ne, amma uban da yafi kowa shine babanka. Dan a kansa ne Allah zai jefa ka a wuta. In ka saba masa ya sa ka aljanna in kai masa biyayya. To jama'a, ba mu da wani abin da yafi Qur'ani. Shi yasa manzon Allah babban wurin sa karatun Qur'ani. Karatun Qur'ani yana ba mutum nutsuwa. Allahu Akbar. Shi yasa ku duba karaf kacaf. Na ba ku asamin a duk duniyar nan, duk mutumin da Allah ya bashi Qur'ani, ya haddace Qur'ani, ya lazumci karanta Al-Qur'ani, ko mun talaucin sa, za ku ga akwai wani haske da nutsuwa a tattare shi ko yayyake. Ko dan bid'a ne ko wallahi. Kwarin kuwa bi barakatil Qur'an. Kuma ko a cikin ƴaƴanka ne ka lura yaron da Allah ya bashi Qur'ani daban yake a cikin sauran yara. Yanzu ba kana jin bacin rai da damuwa ba, da Allah je ka bude Qur'ani karanta izu ɗaya kafin ka kwanta, zaka sha mamaki bacci zaka yi mai kyau. Amma shedan ya hana mu yi. Akwai alheri a ciki. To ba ma ya hana mu ba, ya hana mu karanta, mu saurara ma abu ya gagara. Yanzu mutum sai ya iya kunna sauti ya yi awa biyu awa uku yana jan sauti, amma Allah ba zai iya minti 30 yana sauraron Al-Qur'ani ba. Ko gidajen rediyo in ka ji ana ta Qur'ani, to wani ne ya mutu ranar da wani babba ya mutu, to lokacin an san Qur'ani yana da muhimmanci. Sai ka ji in dai ka ji tilawa su dai tana ta tashi, to Allah ya dauki ran wani babba. Kuma sabo ne da dace, wanda Allah ya taimake shi yana da wuridin sa yana yi. Ba sai ka haddace Qur'ani ba, ba kowa ne zai zama mahaddaci ba, ko sabai ma ba duka suka haddace Qur'ani ba, amma yana da kyau ka haddace. In baka haddace ba, ka ta karanta shi, ya zama wuridin ka ne kana tilawarsa. Allah zai baka haske, Allah zai baka albarka. Kuma manzon Allah yana tarjiya, ay afwan, wa kana yataganna bihi, yana rera shi, sannan kuma yana kaiwa da komowa, yana gyara sautinsa. Ba haka yake karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ba haka yake ba. Duk wanda ga yana karanta Qur'ani haka baya gyara sautinsa, to ya saba wa sunnar annabi. Kar mutum ya ce ai mu yan gargajiya ne, ba a gargajiya a cikin Qur'ani. Manzo Allah ya yuhassinu sautahu wa yurajja, yana gyara sautinsa. Kenan ana bukatar mai karatun Qur'ani ya gyara sautin, bariya bane, ibada ce. Sannan kuma ya rinka fitar masa wani diri, yana masa gunna, yana bashi salo na Al-Qur'ani din annabi yana yi. Kuma kowa sallallahu alaihi wasallama yana iya yi ne iya bisa gwargwadon abin da Allah ya hore masa. Shi yasa Ibn al-Mughaffal yi hasidi ya hakaito wa mutane, yana rerawa yadda annabi yake yi, ya kawo wannan maddoji din guda uku yadda annabi yake jan Qur'ani yana karanta shi alaihi salatu wassalam a cikin Sahih Bukhari. Idan ka hada wannan maganar da kuma maganar da manzo Allah yake faɗa a cikin hadisin Abu Dawud da Imam Ahmad Albani yace hadisi ne sahihi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, annabi yace ku kayata Al-Qur'ani da sautukanku. Ba kana da sauti ba, to idan ka zo karanta Qur'ani ka kayata shi da sautin ka mai kyau da hadisin da manzo Allah ya ce Allah bai izini ga wani abu ba irin yadda ya izini ga wani annabi mai kyakkyawan sauti. Allah ya ce wannan annabin Dawuda alaihi salam yace kai ta ganni da Al-Qur'ani ka fitar da shi da sauti mai kyau da gunna yanda za a ji dirinsa mai dadi da littafin zabura da ke karantawa. An ruwaito annabi Dawuda idan yana karatun zabura wallahi har tsuntsaye tsayawa suke suna sauraron sa, tsuntsu in yado wuce ya ji yanda yake rera saboda Allah ya bashi sauti. In dai magana sauti ne da rera abu, an ka zo kan annabi Dawuda an yi fatiha, dabbobi masu tafiya a sama da masu tafiya a ƙasa in dai ya fara karatun nan to sai dai ga ana tafakin. Allahu akbar. Kenan wannan yana nuna do Allah gardawa da suke raga-raga da Al-Qur'ani, Allah ƙara ƙarfin hadda, Allah ya saka da alkhairi kuna ƙoƙari gardawa wajen karanta Qur'ani. Nan kuma gaskiya in ka kwatanta su da sauran gamagarin mutane ba wanda yake cin muriyar karanta Al-Qur'ani irin gardi, sai dai kash da yawa ba sa karanta shi a daidai haka ake nika shi iya nika kurin ba tare da kula da ka'idarsa da dokokinsa ba, sai dai yanzu an samu suna dan gyarawa so a kyautata shi. To idan ka lura da wannan zaka ga cewa kenan wannan tarji'i da gyara sautin da manzo Allah yake yi wato zaba yake yi. Ina fata ana fahimta zabinsa ne ya duba wani irin sauti zai yi. Malam ka taba jin ku karatun annabi? Allahu akbar. Ka taba ji? Allahu akbar. Ana magana akwai hazzun naqa, su da larabawa akwai huda bilha, suna da ɗabi'ar idan raƙuma tana tafiya ko dabbobi suna tafiya akwai wanda zai zo yana musu waka, yana musu waka, yana musu waka, sai ga raƙumi yana ƙara ƙaimi yana ƙara tafiya ana zaburarsa. Ina fata ana fahimta. To ba irin wannan ake wa Al-Qur'ani ba. Kenan ba a yi masa salo na waka. Ai akwai salon waka ko? Yawa yanzu mawaki ya zo zai yi waka yanzu sai ya rera maka ita. To ba irin wannan tagannin ake so ba. A'a wato tsarin Al-Qur'ani za ku ga daban ne. Inda za ku ɗauko waka ku saka, ku ɗauko Qur'ani ku saka, sai ga mai Qur'ani yana rerawa mai waka ma yana yi, za ga na waka daban. To ba irin shi bane ba. Ina fata ana fahimta. So manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama ayi kuma ya ce ayi ai koyi da shi akan haka. Shi yasa shi Ibn al-Mughaffal ya ce wa kana yurji fi qira'ati, annabi sallallahu alaihi wasallama yana tarjiya a cikin qira'arsa wato ya karanta da kyau da sauti mai dadi wanda zai dauki hankalin mai sarari. To at-taghanni din nan gyara karatun Qur'anin fitar da shi da sauti mai kyau kala biyu ne. Akwai maktabatu tabi'a min ghairi takalluf, wanda ɗabi'a ne ya haifar da shi ba tare da tsanantawa kai da takallufi ba, wannan ya halatta. Mana kayi a ɗabi'arka a salikarka ta ɗan adam, kar kuma ka jawo takallufi ka nemi kai ƙarya ko riya ta shiga a ciki. Ina fatan kuna fahimta. To wannan ba a son shi. Idan ga ɗabi'arka kuma kai ƙoƙari ka kyautata ɗabi'ar, wannan abu ne mai kyau ƙwarai da gaske, kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari yake ga annabi. Wata rana manzo Allah yana sauraron sa yana karatun Al-Qur'ani, sai annabi ya ce da shi ai naje kana karatun Qur'ani, ya ce tab ai ko da na san kana saurare na, la habbartuhu laka tahbira, da na gyara maka Qur'anin nan, da na gyara sautin nan nayi shi da zaki sosai, la habbartuhu laka tahbiran ai la hassantuhu laka tahsina, da na kyautata maka shi iya kyautatawa. Kaga kenan zai ƙara kyautatawa. Kenan bayan ɗabi'arka in ka daɗa kyautatawa ba tare da kallufi ko neman suna koriya ba, wannan shine abin da ake so. Ka rinƙa yi kana kyauta shi don neman lada. Kalli Imam Halil Kusari mala yana karanta Al-Qur'ani nan, in ya riƙe hannunsa ɗin nan haka ka duba yadda yake yana karatun nan, yana kaɗa kansa yadda sautin nan yake fita malam. Dattijan da har yau ba a yi wani makarancin Qur'ani da ya fito fili dai a ce ya fi Halil Kusari ba. Ba mu sani ba a ɓoye, amma a duniyar makaranta dai a yau a dai wannan zamani ai Halil Kusari ai ya rufe ƙofa. duba Abdul Basit, don Allah saurari saurari tarsil din Abdul Basit, karatun Qur'ani da yake tarsil, ka ji Qur'ani ka je da yake zuba kai Allahu Akbar, yanzu zai girgiza maka imaninka. Saurari wani saurari wani a sallar da yake sallar tahajjud sallar tarawi qurra da kuma a'imma na haramain da sauran makaranta sanannu a duniya ka ji yanda an sa Qur'ani yadda yake amon sauti mai dadi to haka ake so mu mamurin kai ba wai mutum yazo yana karanta alqur'ani kamar ana gungula drum ba gururu 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 sai ka gaji yadda mutane ka kokari ka kyautata shi kyautatawan addini ne وهذا هو الذي كان السلف يفعلونه وعليه تحمل الادله كلها هكا سلف سكي سنا كيوتا قراني akwai nabiyu kuma wanda yake kamar sana'a ne daga cikin as-sana'i yanda ake zuwa a koyi sautin waka yanzu yaro idan zai yi waka zai koyi waka sai a tura shi zai koya ko ina fata ana fahimta alhan kala kala salo salo na waka da wanda zai da babban murya yanzu a cikin mawakan da ake da su masu neman kudi zaga wani zai sai make murya yayin yar karamar murya shine kuma in ya ga dama sai ya bude katuwar murya sai yayi kuma duk wanda ya sai gaji yayi dadi wani saboda kwarewar sa ma wakar wallahi baya bukatar ganga baya bukatar sarewa bai bukatar piano shi kansa sautin nasa piano ne haka ne ko ba haka bane ba wasu kuma suna bukatar anan hada musu da abun dan kara dan zaki zaki da sauransu to akwai wannan sana'a gyaran sauti kyautatawa na irin na sana'a ala auzanin mukhtara'a abisa wazani wazani wanda aka kirkira su yanzu mawakan za su ga muku akwai salon kaza akwai salon kaza akwai salon kaza akwai hawa akwai sauka akwai ajiye murya akwai yi da sanyin zuciya dan yaki zuciyar mai saurari akwai wanda ake da karfi saboda isar da wani sako duk a cikin waka ta zamani duk suna da wani abu فهذه هي التي كرهها السلف تو wannan shine salafu salih suka ce ba sa so wadillatul karaha inma tanawalu hada hadisan da akai magana akan kar a rena qur'ani ai waka da shi ai kaza shin shafi wannan ne wanda ake yinsa kamar sana'a kamar waka kenan ba a yi wa alqur'ani salo irin na waka kamar yadda wasu kabilu yanzu za ga suna karanta qur'ani suna buga ganga haka ne sai kaga an yi mai an juya qur'anin salon waka ta yanda har ganga za ta iya shiga ikira bismi rabbikal ladzi khalaqa sai a karance maka ita da waka da ganga kuma sai ta karanta tsaf alam nashara laka sadarak din nan da kake ji wallahi sai su zuba ta a waka su buga ta da ganga ta karanta tsaf to wannan duk haramun ne ina fata ana fahimta to wannan dai shine shirai annabi sallallahu alaihi wasallam kadan akwai wasu bayanan to amma dai ba lokaci lokaci yayi bari mu dakata ana abin da muka fada dai Allah subhanahu wataala shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna roƙon afuwar Ubangiji tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi